الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديات قال تبتا الله سبحانه وتعالى wanda ya sake kaddara haɓarinmu a wannan rana ta Lahadi wanda ta yi daidai ga 9 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1446 bayan hijirar Manzon sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na 9 ga watan uku a wannan shekara ta 2025 da haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam domin ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin aya ta 119 cikin karatunmu na suratul Baqara wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 120 daidai na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
Allah subhanahu wa ta'ala a ayar da muka kwana a kanta Allah ta'ala ya ce wala tus'alu ala ashabil jahim ba a tambayar ka dangane da yan jahannam walan tarda anka al-yahud walan nasara yahudu da kristoci ba za su yadda da kai ba hatta tattabi'a millatahum har sai ka bi addininsu Allah ya ce kulka ce da su inna hudallahi huwal huda haqiqa shari'a ta Allah ita ce shari'a wala in ittaba'ta ahwa'ahum lalle wallahi idan ka bi son zuciyarsu min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka da ilimi ko ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka da ilimi malaka min wali min Allah baka da wani wajen bincin labari baicin Allah wala da sirrin ko wani mai taimako a karatu wanda ya gabata muna cikin sharhin ayar da take kafin wannan lokaci ya cin mana mun gama sharhi akan inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira lokaci yayi mun yi sharhi kan wala tusalu ala ashabil jahim ba muka ce a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma'aiki alayhi salatu wassalamu wala tus'alu an ashabil jahim ba a tambayar ka ya farin jakada dangane da ma'abuta wuta ba za a yi maka tambaya ba a ce me yasa ba su yi imani ba menene dalilin da yasa aka kai su jahannam tare da cewa kuma an turo musu da jakada wanda zai kiransu zuwa ga kadaita Allah ta'ala da bauta wanda wannan tauhidi shi zai sa ba za a shigar da su jahannam ba da awarta haka ce ba ta isa gare su ba ko kuma a'a ta isa gare su amma ba su fahimce ta ba za a yi maka wannan tambayar ba saboda abin da yake kanka shi ne ka isar da sako na Allah kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ce laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wato shiryar da bayin Allah ba a hannunka yake ya Muhammad ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah tabaraka wa ta'ala shine yake shiryar da wanda ya ga dama cikin bayinsa duk yanda ka so bayin Allah su zamanto musulmai su zamanto mu'minai su zamanto masu zuciya mai kyau to ba za su zamanto ba sai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya so su zamanto mu'minai din su zamanto musulmai su zamanto masu zuciya mai kyau Allah ta'ala ya ce wa imanu yannaka ba'dul ladina yuduhum aw natawaffayannaka fa inna ma 'alaykal balagh wa 'alaynal hisab wato imanu mu nuna maka sashen abinda muka kasance muna yi musu na alƙawari abinda muka kasance muna yi musu alƙawari na azabtar da su amma dai mu kula maka shi tunda ranka ka ganshi ko kuma ba a fushi ranka bayan mun amshi ranka sannan kuma sai mu dandana musu godansu Allah ta'ala ce fa inna ma 'alaykal balagh sanin dai kadai abinda yake kanka shine isar da sabon na Allah isar da sabo na Allah wannan shine abin da yake kanka Allah ta'ala ce wa alainal hisab mu kuma mu ne muka dauki nauyin zamu musu hisabi dukkan abin da bayi suka shuka mai kyau ko kishi rasa mu ne zamu bincika mu ba su sakamakon da ya dace da kowa daga cikin su aljazaa'u min jinsil amal kowa za a bashi sakamakon aikinsa idan mutum ya shuka shinkafa to zai girbi shinkafa ce wanda ya shuka hatsi zai girbi hatsi ne wanda ya shuka kaya zai shuki zai girbi kaya ne ba yanda za a yi mutumin da ya shuka kaya a lokacin kaka ana girba ya ce kuma zai girbi shinkafa ba yanda za a yi mutumin da ya shuka shinkafa a lokacin da ana girba ya ce zai girbi shekel ko alkama to abinda kowa ya shuka a wannan gidanin duniya iya abinda bawa ya aikata iya abinda zamu yi mai sakayya akan shi wannan ita ce kira ta jumu'ul qurra idan muka dauka Abdullah ibn Katsir al-Makki da al-Kufiyuna thalatha Hamza al-Kisai Asim da Abdullah ibn Amir al-Shami da Abu Amr ibn al-Ala al-Basri wannan duka haka suke karanta nan wala tusalu an ashabil jahim wato sai da manto wannan laje wanda take lafiya ba a tambayar ka game da waɗanda suke mabuta jahannam al-Imam Nafi al-Madani daya daga cikin al-Qurra'u sab'a shi ya karanta wala tasal an ashabil jahim anan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana juya zance ne zuwa ga ma'aiki alaihi salatu wassalam yace da shi kada ka kuskura ka yi tambaya game da ɗan jahannam kada ka yi tambaya game da azabar da ake musu saboda azabar da ake musu azaba ce wanda take mai tsanani kunne ba zai iya dokanta ba ido ba zai iya ganinta ba kunne ba zai iya sauraranta ba saboda girmanta sannan kuma ido ba zai iya ganinta ba saboda girmanta da muninta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam hali dangane da tambaya game da yan wuta yaya wata irin azaba ake yi musu a wani yanayi suke ciki Allah ya ce kada ka yi wannan tambayar wannan tambayar ba wata fa'ida a ƙarƙashinta saboda bayin namu ne kuma sun kutlice wani sun kankare wanda muka tura shi a matsayin jakada ne namu sun rena shi sun ɗauke shi ba a bakin komai ba to don haka azabar ba ɗaya take da azabar waɗansu ba fa yu'adhibuhu llahu al'adabal akbar wato azabar Allah subhanahu wa ta'ala azaba ce wanda take mafi girma kan dukkan wani mai azabtarwa da zai azabta duk wani mai azabtarwa a wannan gida na duniya azabar shi idan an hada azaba idan an dangana ta da azaba ta wuta azaba ce wanda take mai sauri ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wannan mutata ku da kuke gani wanda dan adam yake yin amfani da ita wajen dawa abinci za a kunna wuta idan mutum ba shi da fishon zai kunna wuta ne ya amfani da ita za a dawa mai abinci in ba a cikin gas in ba da gawayi in ba da ince to mai ce alaihi salatu wassalam ya ce wannan wuta wanda dan adam yake amfani da ita wajen ya dumama abu da Allah ce kashi ɗaya yace cikin kashi 70 na wutar jahannam sahabbai suka ce ya rasulullahi inna halaka fiyatu kace ya rasulullahi ai ko wannan wuta ta duniya aka ce za a yi wa bayin Allah azaba da ita ai ita kade ma ta isa da Allah ce fudilata alaihin nabi 69 juz'an kulluhunna mithlu harriha da Allah sallama ya ce an fifita wuta ta lahira akan wannan wuta ta duniya da kashi 90 da kashi 69 kuma kowane kashi ɗaya kwata muka ce zafin wannan wutar ta duniya take kaga cewa wuta azabar wuta azaba ce wanda take mai tsanani kuma ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadithan al-Nu'man ibn Bashir Allah ta'ala ya kare yadda da shi ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi magana game da abin da ya shafi wanda yafi kowa sauƙin azaba ta jahannam wanda yafi kowa sauki wanda ba wanda azaba shi ta kai ya tashi a sauki ba ta da wahala shine Abu Talib Abu Talib garwashi guda biyu ne a ƙasan kafafuwan shi madan kwarin takalmin shi mahaji alaihi salatu wassalam yace ya hari minhuma dimaku wannan garwashin guda biyu wanda ya take a ƙasan shi kwalluwar kanshi tana ta tafarfasa ta dalilin wannan garwashi guda biyu na ƙasan kafafuwan shi wadalan sallama yace ma yara anna ahadan ashaddu minhu azab wa innahu la'awaluhum azab Allah ya ce shi wannan bawan yana ganin cewa ba wanda yafi shi tsananin azaba Allah ya ce to wallahi yafi kowa saukin azaba cikin yan wuta shine Abu Talib kamar yanda hadisin Abbas ibn Abdul Muttalib wanda shi ma yana cikin sahih Bukhari da Muslim ya tabbatar wanda ba yake alaihi salatu wassalam yace laula ana lakana fi darajil asfali min an-nar wato ma yake alaihi salatu wassalam yace wannan azaba da aka mishi aka rage mai zafin azaba yace saboda ni ne yace ba dan ni ba da can gasa yake na wuta saboda Abu Talib faffan ma'aiki alaihi salatu wassalam ne yana ɗaya daga cikin waɗanda suka bai wa ma'aiki alaihi salatu wassalam kariya cikin da'awarsa kuma ga hadisi nan na Bukhari da Muslim hadisin al-Musayyib lokacin da Abu Talib ya zo rasuwa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kawo mai tallar musulunci amma kuma bai samu ya musulunta ba saboda waɗanda suke tare da shi a lokacin mutanen banza ne Abu Jahl shi da Abdullah ibn Abi Umayya sun suka yi ta ingiza shi ya Abu Talib a talaqamu an millati Abu Talib da ƙarshe da yace a'a zan tabbata akan addini iyayenmu da kakanninmu da ƙarshe ma'aiki alaihi salatu wassalam yace la astaghfiranna laka ma la kunha alf lalle zai yi ta yi maka addu'a da Allah ya gafarta maka matuƙar ba a halayen ba game da ne ba maka gafara a hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahih Muslim ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da ya ga wa Talib wannan magana cewa ya musulunta la ilaha illallah kalimatan wa ilmu khariqu haj wa law ma fi watin ashhadu laka biha inda Allah yayyai da shi ya kara ya kasa amsawa sai Abu Talib yake cewa ma'aiki alaihi salatu wassalam ba dan ba kada waɗannan mutanen da suke kusa da ni waɗannan mushrikai su Abu Jahl su ga cewa dalilin da yasa na amsa wannan kalma da kai ne ba in faɗa saboda firkici ne yasa ya ce wallahi na karatu biha ainaika da na sanya idanka ta hanyar faɗar wannan kalma din da kai ne ma da gojina to amma dai haka Allah ta'ala ya kaddara ba yake alaihi salatu wassalam ba yanda bai yi ba akan ya ga cewa amsa ya shiga musulunci saboda gobe kiyama ya zama ɗaya daga cikin waɗanda za su kasance tare da shi a aljanna amma kuma Allah ta'ala bai kaddara ba to shine ba yake alaihi salatu wassalam ana Allah ta'ala ya ce mushi wala tas'al an ashabil jahim kada ka yi tambaya game da yan wuta wannan ita ce kira ta nafi al-madani al-imam ash-shatibi cikin littafin shatibiyya yake cewa wa tas'alu dhambul lam wa tas'alu ضم التاء واللام حرف برفع خدودا وهو من بعد نفينا تسأل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ضم التاء واللام حرف وتقراء سيوى تاء ضم ثم ترفع حكى لام شيما سنوي موسي هذا هو محرك برفع ثم موسي تهيلي ما يرفع شيما خلودا ودخاف رمزي هنا القراء السبع عند نافع kamar yadda can cikin mukaddima yayi bayani akan cewa khafun idan yazo da shi yana nufin wato al-qurra'u sab'in banda na farko shine nafi yace amma bahwa min ba'di nafila wato wannan kuma bayan korewa dala wato salu dhammu ta'a walla muharramu bi rafi'il khudud wa huwa min ba'di nafila sai ya zama to al-imam nafi al-madad shi kuma ya karanta ta'un da fataha sannan kuma lamun shi kuma da sukuni sai ya zama to kowace qira'a ma'anar da take dauke da ita ba ma'anar da qira'a sobatta take dauke da ita bane Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walan tarda anka lahu yahudawa ba za su yarda da kai ba duk yanda kai ta kaga cewa ka janyo hankalin yahudawa sun doke ka mutumin kirki sun doke ka yardadde a wajen su ba za su yarda da kai ba da dai ba za su yarda da kai ba din yanda za ka yi kokari akan ka ga cewa ka kyautata mu saboda su yarda da kai da awar da kake su amshe ta da hannu biyu Allah ta'ala ce ba za su yarda da kai ba hatta tattabi adillatul mahar sai ka bi abinda su suke tunanin cewa wannan addini ne har sai ka bi abinda su suke kai abinda suke ganin cewa wannan addini ne a wajensu duk yanda zaka zo musu da aya inda aya duk zaka zo musu ba za su yi imani da kai ba har sai lokacin da kace musu zaka hada wato zaka hada musu kai musu alliance ka shiga addininsu amma a haka ba yanda za su yi imani da kai Allah ta'ala ya ce walan nasara hakanan su ma kristoci ba za su taba yarda da kai ba duk yanda zaka yi musu wajen abin da ya shafi ka gaya musu magana mai kyau ka yi musu fatan alkhairi ka yi musu kyauta da sauransu ka zo musu da dukkan abin da suke bukata na ka zo musu da shi ba za su yarda da kai ba har sai ka ga abin da su suke kai abin da suke tunanin cewa wannan addini ne wanda ake bautawa Allah ta'ala a kansa Allah ta'ala ya ce kul ka fada ga su waɗannan yahudu da waɗannan kristoci kace da su inna hudallahi wato haqiqa shiriya ta Allah wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya turo da ita wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kira sahabbai suka amsa suka bude kunnayensu da ido wanda yake na basira suka kallaci wannan da'awa suka amsa kira na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace kace musu to wannan shiriya wanda Allah ta'ala ya turo ni da ita wanda nake kanta ni da waɗanda suka bi ni huwal huda wato shine shirye wanda yake na gaskiya wanda abin da yake wannan shiryen ne duk wata hanya wanda take ba wannan ta maiki alaihi salatu wassalam ba wannan bata ce maiki alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ce ka fada musu haka kace musu inna hudallahi huwal huda wato haƙiƙa shirye na Allah shine shiri amma duk abin da ba shiriya bace ta Allah wani ne ya kawo wata fikira ta shi tunani ne na dan adam yana ganin cewa anan shiriya take to anan iya girman bata yake ba yake alaihi salatu wassalam kamar da Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani yace fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dhalal wato ba wani abin da zai kasance bayan ka ki gaske ka ji bin gaskiya to abinda zaka fada kanshi shine kwari na bata lokacin da aka ce ma ga hanya wanda take ta gaskiya wanda babu kaya babu sedo babu tudu ba gangare a cikin ta hanya ce sandal sai kace ba ka bi akai da kai kace ba ka bi to wanda zaka bi in ba ratsai ne zaka fito zaka bi kwari da wanda yake na halaka duk hanyar da ya zama tuba wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo da ita mace shari'a wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo da ita ita ce shari'a wanda take tabbatacciya ita ce kuma shari'a ta Allah subhanahu wata'ala wanda Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayi da su kasance akan wannan shari'a wanda baiki alaihi salatu wassalam ya kira Allah ya ce wala in tabata ahwa'a lalle wallahi idan ka bi soyayyen zukata su waɗannan mushrikai su waɗannan yahudu wannan yana nuni akan cewa ashe addini na yahudu ba addini bane san zuciya ne haka kristoci su ma addinin su ba addini bane san zuciya ne shi yasa Allah ta'ala ya ambace shi da ahwa'a inda zaka bi son soyayyen zukatan su wanda zamu ga a cikin ayar a karo na farko Allah ya ambace shi da millata walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah ya ambace shi da millatahum a farko addinin su saboda su suna kudircewa cewa abinda suke kai din shi addini ne to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace shi da addinin su amma a karo na biyu kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana hukuncin wato addinin na yahudu da kuma kirista ya ce wannan san zuciya ne wala in tabata ahwa'ahum lalle wallahi inda zaka bi soyayyen zukatan su abinda suke kiran ka zuwa gare shi na kai musu alliance ka hade tare da su wajen abinda suke kai na ra'ayi su yahudu ko su kirista din inda zaka bi son zuciyar su ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi bayan abinda yazo maka na ilimi bayan ka samu wannan sako daga Allah tabaraka wa ta'ala abin nan da yazo maka na ilimi banda wannan malamai suka ce yana nuni akan cewa abin da ma'aike alaihi salatu wassalam wato yazo da shi na alqur'ani da sunna dukkanin shi musamman ilman wato ana ce mai ilimi saboda Allah ta'ala ce ba'dal ladhi ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi wanda ilimin nan shine alkitabu wasunna wato littafin Allah alqur'ani da kuma sunna ta ma'aike alaihi salatu wassalam bayan ilimi ya bayyana ga mutum kuma sai ya karkace ya ji aikata abin da ya dace saboda gudun kada mutane su zage shi kada mutane su kaurace mishi kada mutane su daina zama tare da shi ta dalilin wannan sai ya ce to bari ya bi son zuciya ta mutane ya bar gaskiyar da ta zo mishi ya bar ilimin da yake da shi ya bar ilimin da ya iso zuwa gare shi Allah ta'ala ce malaka min waliyin baka da wani majibincin labari wanda zai kare ka daga azabar Allah idan azabar Allah ta zo maka wala nasirin haka nan baka da wani mai taimako wanda zai hana Allah tabaraka wa ta'ala ya azabtar da kai idan lokacin azabtar da kai idan azabar Allah tabaraka wa ta'ala ta zo maka a wannan ayar Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an tambaye shi game da hukuncin mutumin da yace Al-Qur'an makhluqun Al-Qur'ani halitta ce na Allah ba zancen Allah bane ba sifa bace daga cikin sifofi na Allah Imam Ahmad yace wannan kafiri ne aka ce menene dalilin ka yace saboda Allah ta'ala ya ce wala in tabata ahwa'ahu ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wala nasir saboda a lokacin Imam Ahmad fitina ta kunno kai a lokacin mai girma ta cewa Qur'ani makhluq ne to shi kuma Imam Ahmad yana ɗaya daga cikin malamai na duniya a lokacin ba wai malamin Baghdadi kadai ba malaman duniya gabaki daya a lokacin magana shi mu'tabara ce idan ya ce kaza to dubban al'umma za su je su yi ta aiki da wannan magana sai ya zama to an samu waɗansu daga cikin malamai an kawo su wajen gwamnati sun ce gwamnati ta musu tambaya me suke faɗa game da alqur'ani alqur'ani makhluq ne ko kuma kalamullahi ne sai su yi taqiya wato su ce a tauriya su ce hadha khalqullahi wato sai su yi haka su ce hadha khalqullahi abinda suke nufi suna nufin yadar su halittar Allah ce amma ba alqur'ani suke nuni ba sun ce hadha khalqullahi wato wannan dan yadar su suke nufi a zuciya amma su kuma saboda shugabana abinda suke so kace alqur'ani makhluq ne to idan kace hada khalqul lahi kai azuciyarka kana nufin khalqul lahi kana nufin dan yatarka to shikenan sai su shafa maka lafiya saboda ka faɗa abinda su suke so to Imam Ahmad aka zo da shi aka ce ya faɗa alqur'ani menene alqur'ani ce qur'ani kalamul lahi ne ba wai hadittar Allah bace aka yi ta'azabtar da shi aka yi ta'azabtar da shi to ta dalilin wannan yayi ta haduwa da kalubale da sauransu ce duk mutumin da zai tafi akan cewa gashi yana da aya yana da hadisi akan mas'ala amma kuma ya aje ayar tashi ya aje hadisin nashi a gefe ya tafi kan abin da ba shi da dalili ko nasisun kobo ba shi da aya ba hadisi ba maganar malamai ya bar aya yayi wurgi da ita ya bar hadisi ya wurgi da ita lalle wanda yana cikin kwari mai girma na halaka na'am sai Allah ta'ala ce
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب waɗanda muka ba su littafi ya tuluna hu haqqa tilawatihi suna karanta wannan littafin haƙiƙanin karanta littafin ulaika yu'minuna bihi wancanan ka su ne waɗanda suke yi imani da shi wa man yakfur bihi dukkan wanda ya kafirce da littafin da Allah ta'ala ya saukar da shi fa ulaika humul khasirun wancanan ka su ne waɗanda suke tafaku duniya da lahira bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani game da abin da ya shafi Yahudu da Nasara abin da suke kai soye-soyen zuciyarsu ne saboda da ba san zuciya ba ne bayan da za a yi su yi imani da ma'aiki alayhi salatu wa salam bayan da za a yi Yahudu su yi imani da Annabi Isa alayhi salatu wa salam kamar yadda ba yanda za a yi kiristoci su yi imani da Annabi Musa alayhi salatu wassalam saboda kowanne daga cikinsu da Annabi Musa da Annabi Isa da ma'aiki alayhi salatu wassalam waɗannan dukkaninsu rasulullahi ne idan ka ƙaryata ɗaya daga cikinsu tamkar ka ƙaryata dukkaninsu ne gabaki ɗaya saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kazzabat qaumu nuhin lil mursalin mutanen Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam sun ƙaryata manzannai wanda cewa kuma Annabi Nuhu shi kadai aka tura masa saboda ƙaryata Annabi ɗaya daidai yake da ƙaryata Annabawa gabaki ɗayansu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alladhina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi waɗannan da muka ba su littafi na alkitab wato jinsi ne ya shafi alqur'ani ya shafi at-taura ya shafi injila ya shafi littafin zabura Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi ya tuluna wa haqqa tilawatihi suna karanta wannan alqur'ani haqqa tilawatihi wato haƙiƙanin karanta shi wato wannan kamar yadda malamai suka ce min babu idafatil wasfi ila wasfi wato yadda yake ya tuluna at-tilawatal haqqa wato suna karanta alqur'ani karantawa wanda take ta gaskiya wanda babu tumasanci a cikinta to kuma tilawatul qur'an nau'i guda uku ce akwai tilawatul lafzihi akwai tilawatul ma'ani akwai kuma tilawatul ahkami tilawatul lafzihi shine wanda muke yi din nan za ka karanta alqur'ani ka je ka karanta da kai safha daya ka kawo hadda ku zo ku yi safha da kai da abokin tilawar ka isu ko wajen biyu kamar yadda dai kuka yi ittifadi wani ana ce da shi tilawatu lafzihi karanta lafazin alqur'ani sai kuma tilawatu ma'anihi karanta ma'anonin shi bayan ka haddace alqur'ani ba wai za ka zauna ba kan da yake kafa ka ce ka zama malami akwai buƙatar ka san me alqur'ani yake cewa ka san ma'anonin shi ta hanyar zuwa gaban malamai ka yi karatun tafsiri tafasir ko ka karanta waɗansu daga cikin tafasir a gaban malamai waɗanda za su baka hudi sai ka zo kuma ka ƙara faɗaɗa wa kanka wannan ana ce da shi tilawatu ma'ani karanta alqur'ani kai ta karanta shi kai ta karanta shi ka haddace shi to sai kai kokarin masalan ma'anar shi ta hanyar karanta da tattafaina magabata kutubun tafsir a ka samu irin da tattafan da ba su da girma sosai na tafsiri ka samu ka karanta su a gaban malamai irin tafsirul karim ar-rahman na al-sheikh abdurrahman bin nasir al-sa'idi wato littafi ne na tafsiri wanda ba ya da girma wanda idan ka karanta shi a gaban malami ka fahimce shi to lalle zai baka miftah a wajen abin da ya shafi fahimtar wadansu daga cikin tafasir a sai ka leka littafin alqur'ani tafsirul qur'ani al-azim na abu fida isma'il ibn kathir wanda shi ma littafi ne wanda yake daga tsakiya shi baya daga cikin mukawwala sannan kuma shi baya daga cikin kananan tafasir a bayan wannan kuma sai ka fara kanka irin su littafin tafsir na al-muharrar al-majiz na ibn atiya irin su jami'ul bayan na ta'wil ayatul qur'an na abu ja'far ibn jarir al-tabari irin su al-jami'ul ahkam al-qur'an na al-imam al-qurtubi irin su da tafsirul mudir da daktar Muhammad Allah Az-Zuhairi da sauran su ne ga sanan da tafai da dama na malamai tafsirul qur'an na babban malami al-sheikh Muhammad Salih Al-Fahmi Allah ta'ala ya ji kansu da rahama ga baki ɗaya su sai da wato ka faɗaɗa wa kanka ta hanyar fahimtar ayoyi da dama wanda da baka fahimce su ba ko kuma da ka yi musu gurbar fahimta lokacin da ka samu dama kana wasa'a sai ya zama to ka fahimce su a mahanga wanda take mai kyau ka fahimce su a mahanga ta magabata da kwarai ga kuma tafsiri wanda a gaba yadda malamai suke mai taje duk inda rana ta fito to shi ma ya isa wannan gurin shi ne tafsirul jalalain sirrin tafsirul jalalain akwai abubuwan da ya kamata a ce mun kula da su lokacin da mutum yake karantawa yana da bibu ayatul sifat da sauransu shi yasa wani lokaci idan mutum yana karanta shi to lalle sai ya yi taka tsantsan wajen ayatul sifat to Allah subhanahu wa ta'ala ce suna karanta shi hakikanin karanta shi sai kuma a tilawatu ahkami shine yin aiki da hukunce-hukuncen shi bayan ka haddace alqur'ani to ba a nan gizo ke saka ba bayan ka san ma'anar shi haka nan ba a nan gizo ke saka ba babban abin da ya gabata shi ne kuma yin aiki da shi ka haddace alqur'ani ka san ma'anar shi kuma ka dinga aiki da shi a dinga ganin karatun a tattare da kai ba sai an ce ba wancan ne karatu ne da ganinka zancenka gaskiya maganarka gaskiya a amana idan aka dauka maka za ka yi iya kokari ka kiyaye wannan amanar tare da kamewa darajarka da mutuncinka duk abin da zai zubar maka da kima zai zubar wa malamai da kima kai ba za ka yi shi ba saboda ka san abu ne wanda bai dace ba addini da musulunci bai baka damar ka zamanto ba tsoro-tsoro abin da ya umarce ka shi ne ka zamanto mai kama jiki mai kiyayewa daraja taka da kuma ta ‘yan uwanka musulmai lokacin da ya zama to mutum ya haɗa waɗannan guda uku shine za a ce mishi ya tukula wa haɓa tilawati amma in ya zama to mutum yana karanta alqur'ani amma inda za ka kawo mai aya ka ce ya fassara maka ka ce mai minal jinnati wan nasi wanda ita ce aya ta ƙarshe cikin ayoyi na alqur'ani me take nufi zai dinga raba ido ko kuma ka ce mai bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin me take nufi ce alhamdulillah rabbil alamin take nufi ce ka rena shi to wannan ba za ka ce bai tuna ku haqqan tilawati ba lalle yana karanta alqur'ani amma ba haqqan tilawati ba saboda yayi wasa da abin da ya shafi sanin ma'anonin alqur'ani din wanda sanin ma'anonin alqur'ani shi ne kara bai wa mutum damar jin dadin karanta alqur'ani din lokacin da kake karanta shi kana yin tadabburi wajen ma'anonin shi kana fahimtar me alqur'ani yake cewa kai ma ka fi jin dadin karatu lokacin da zaka fadi zaka cewa sanin ma'anonin shi da kai shi ne sa ya zama to ka tsaye da wannan wato karatun naka gurin da ya kamata a ce kayi rufa sai ga kayi wasa ne sama to zaka dawo ka mai da shi rufa saboda ka lura cewa fa'ili ne ko muftada ne ko kuma na da fa'il ne ko wani cikin da fa'il ko wani cikin marfu'atul asma'i wurin da ya kamata a ce kama musu ne kasa sai kama rufa da ka dawo ka gyara saboda yana ɗaya daga cikin wato wanda ake musu jarra ibadai jari da majruri in ma ya zama to na aji ne na wani majruri in ma ya zama to a majrurin bil idafati ne kamar yadda dai malamai suka yi ta kawo bangaren nawo wato wajen karatun ka sanin ma'anar shi shi zai baka damar ya zama to kana kiyaye ba irin waɗannan dokoki amma in ya zama to gashi ka sani bani ne kai wajen alqur'ani ana ce maka bani amma ba za ka iya fassara ko da sura ɗaya cikin surori na alqur'ani ba to nan dai kai kokari ka zama to bani ne yanda ake maka fatan bani ake bani to kai kokari ka zama to bani ne kada zama to bani ne na karatun alqur'ani zalla mun gane da kyau sai ya zama to mutum ya yi kokari ya kama jiki ya zama bani din da gaske saboda baki alayhi salatu wassalam kamar yadda yake cikin musnad na Imam Ahmad hadithin na Aisha radiyallahu anha bazala ce dukkan wanda ya haddace surori guda bakwai a surar diwan ya zama to mali to haddar ba ita kadai ake kaza shine ta hanyar ka haddace kuma ka san ma'anarsu za ka iya karantar da su ta hanyar ka karantar da alfazul qur'an sannan kuma za ka iya karantar da ma'anarsu za a iya tsare ka a maka tambaya cikin waɗannan surori guda bakwai Baqara, Ali Imran, An-Nisa, Ma'ida, Al-An'am, A'raf, sai kuma Tauba, wannan suna ganin cewa da Anfal da Tauba sura ɗaya ce saboda ba yi wasu malama a tsakankanin su shi yasa malamai suka yi sabani me dalilin da yasa a baya an gama suratul Anfal ba yi wasu malama wannan suna ganin cewa sura ɗaya ce shi yasa za a ga hukuncin da suke ɗauke da su dokokin da suke ɗauke da su duk kusan guda ɗaya ne suna magana dai akan yaƙar waɗanda suke ba musulmai ba sai ya zama to ba a yi basmala ba waɗansu daga cikin malamai kuma suna ganin cewa saboda albasmalatu rahmatun wa tauba unzilat li rafi'i al-aman an saukar da ita ne saboda ɗaukewa aminci saboda ana ce mata suna ta tambayi bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina aatu min al-mushrikeen to dai wajen izo 20 idan ka haddace su ka fahimci ma'anarsu kana kokarin yin aiki da su to ka zama to malami za a iya ce maka gwani gangaren kafin gwani ana rama amma idan ya zama to ba ka aiki da su ka haddace din ka zama ma'anarsu to har yanzu akwai matsala dole ya zama to kana aiki da su wannan shine at-tilawatu haqqat tilawa karantawa iya haƙiƙanin karantawa kenan amma in ya zama to mutum yana karantawa baya aiki da su to akwai matsala kamar yadda muka faɗa to Allah ya ce ulaika yu'minuna bi wancanan ka waɗannan wanda ya zama to su sun fata da wannan sufofi din na hanyar littafin da aka ba su suna karanta shi haƙiƙanin karanta wannan littafi din ba sa yin wasa wajen karanta shi suna karanta shi yadda ya dace ta hanyar lafazin shi suna neman sanin ma'anar shi suna kokarin yin aiki da abin da suka sani na alqur'ani Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suka yi imani da littafin da aka saukar da shi wa man yakfur bihi dukkan wanda ya kafirce da littafin da aka saukar dukkan wanda ya kafirce da alqur'ani ko ya kafirce da at-taura ko ya kafirce da littafin injila ko da zabura Allah ya ce fa ulaika humul khasirun wancananka waɗanda ya zama to sun yi tawaye ga alqur'ani sun yi tawaye da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda suke hasararru su ne waɗanda suke tabaku a Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen cikin fawaid da wannan ayar ya kawo cewa ashe dukkan mutumin da ya zama to ya kafirce wa alqur'ani bai yi imani da alqur'ani ba duk yanda ka ga shi cikin ni'ima da wadata da kwanciyar hankali da kyan jiki a cikin hasara yake hasara mafi girma ita ce mutumin da ya hasara na addini ba hasarar da za ka ƙara data da hasara na addini saboda hasara na addini ita ce wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce khasirar dunya wal akhira zalika huwal khusran mubin ya tabe duniya da lahira kuma wannan ita ce tabewa wanda take babayyana duk yanda mutum ya kai wajen abubuwa na duniya Allah ta'ala ya hore mai abubuwa na duniya a gaban sai Allah ta'ala ya hana shi imani da alqur'ani to lalle ya tafi duniya da lahira ba wani abin da za a bashi wanda zaka gara nashi da alqur'ani wanda ya kafirce mishi ba yake alayhi salatu wassalam ya fada a cikin hadisi madana sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yu'ti dunya liman ahabba wa la yuhibbu wa la yu'ti ad-din illa liman yuhibbu madana sallallahu alaihi wasallam hakika Allah tabaraka wa ta'ala yana bayar da dunya ga wanda yake so cikin bayin shi da ma wanda baya so yana raba ta yana bayar kowa wani ka ganshi musulmi ne amma kuma Allah ta'ala ya bashi duniya daidai gurgudu wani ka ganshi ba musulmi bane ba shi da alaka da musulmi ba shi da alaka da musulunci ba shi da alaka da taimaka wa musulunci aslan ba shi kokari yake wajen rubuje wa musulunci amma kuma ka ganshi Allah ta'ala ya dafa mishi ya rufa mai asiri madana sallallahu alaihi wasallam amma Allah ta'ala baya bayar da addini tace sai wanda Allah ta'ala ya so man aqawu lahu ad-din faqad ahabba dukkan wanda Allah ta'ala ya bashi addini to lalle Allah ta'ala ya so shi da alkhairi da girma amma wanda Allah ta'ala bai so shi da alkhairi ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tabbata shi ta hanyar ya zamanto ya kafirce wa addini ya kafirce wa musulunci ba shi da wato alaka da musulunci ba shi da akala mai kyau bangaren abin da ya shafi imani da alqur'ani da kuma sunna ta mahaifi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan malamai suka ce idan muka doki milla wanda Allah ta'ala ya ambata a ayat da ta gabata zamu ga cewa yahudu da nasara da wasu bautar wuta da buda da sauransu a dukkanin su addini ne guda ɗaya idan an hada su da cewa sun dukkan su kishiyar musulunci ne ta yanda wajen abin da ya shafi auratayya musulmi bai halatta ya doki ƴar zaibai ga wani wanda ba musulmi ba kirista ne ba yahudi ne ba maguje ne mai bautar wuta ne dan buda ne da sauran shi da sauran su cikin dai waɗanda suke a addinai wanda yake ba da musulunci ba irin abin da ya shafi suyuniya da sauransu to duk abin da ya zama to ba addini na musulunci ba ne a baya halatta mutum ya ɗauki ƴar shi ya bai wani daga cikin wanda ba musulmai ba ko da yake wajen mu'amala da kyau da sauransu bai halatta ya ɗauki ƴar shi ya bai ya bashi amma idan muka ɗauka ɓangaren abin da ya shafi addini da mushrikanci yahudanci idan muka ɗauka kowane infiradi kuma addini ne wanda yake mai cin gashin kanshi yahudawa addini ne wanda yake mai cin gashin kanshi wanda suna da bai abubuwan da kiristoci ba su da kamar yadda cikin kiristanci akwai abubuwan da babu shi cikin yahudanci kamar yadda masu bautar rana su ba suna da bai abubuwan da shirka ne wanda babu shi cikin yahudanci babu shi cikin kiristanci sai da wato la ya tabara zuhanu billatayn shatta wanda baki alayhi salatu wassalam ya fada da kuma hadithu la ya fi muslimu da kafir wanda kafir muslim wanda shi wani yana cikin sahih bukhari da muslim wanda shi kuma yana cikin sunan na abi daud manzon sallallahu alaihi ya ce ba mutan addinai guda biyu wanda suke mabambanta ba sa cin ganin kuje ba sa cin ganin shugunansu kirista wanda yake kirista ne baban shi mai yahudi wani ba zai ci gane wani ba haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa saboda suna ganin cewa addinai ne wanda kowanne akwai wata doka a cikin shi wanda babu cikin yar uwan shi waɗansu kuma suna ganin cewa in dai ba musulmi ba ne sauran dukkanin su ismul kufur zai iya faɗawa kansu tunda dai kafirci ne shegun wahid ba wanda zaka ce idan ya mutu zai shiga aljanna to da haka tunda dai abin nasu dukkansu kamar su zubin goro to za su zama to dukkanin su a shegun wahid ne idan suka tashi wancan mai bautar wuta zai iya ɗaukar ɗiyar shebai wa wanda yake mai bautar annabi isa zai iya ɗaukar ɗiyar shebai wa mai bautar annabi uzairu da sauransu wanda kuma tare cewa kowanne daga cikin mai bautar wuta da mai bautar annabi isa da mai bautar uzairu annabi uzairu da masu bauta wa mala'ikai wannan dukkaninsu kafirai ne saboda sun ɗauki wani haƙƙi na Allah tabaraka wa ta'ala sun bai wa bayin Allah kuma su waɗannan bayin Allah irin su Annabi Isa irin su Annabi Uzairu irin su mala'ikai ku su yadda da wannan abin da su waɗannan wato bayin Allah suke aikatawa ba na kafircewa Allah subhanahu wata'ala a to anan ya kamata a ce kwana insha Allah tabaraka wata'ala a karatu na gaba za mu tashi daga yaban Isra'il abinda muka yi daidai Allah tabaraka wata'ala ya ba mu ladar kai abinda muka kuskure ko tuntuba harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
wai jama'a suka shigo ana cikin sallah suka shigo suka iske ana tarawu suka suka tawaga sura sai kuma suka kuma can baya suka jami su ya kamata ne su yi cikin masallaci ko ko yare kamata su yi ana cikin sallah
wannan malamai sun yi sabani akai malaman malikiya suna ganin abin da suka yaya daidai duba da cewa a da musu yana daga cikin wanda yake sananne na sun shine mai nafila baya zamantowa ne ma mai farilla ko da mutum ɗaya ne ya shigo sai dai ya je share ɗaya ya sallashe shi kadai bayan ya gama kuma sai ya shiga ya nafila tare da jama'a to kuma idan ya zamanto sun zo sun ji yawa suka wakilta ɗaya daga cikinsu ya zamanto limami a masallaci ana tarawih su suna sallah ta farilla ya halatta duba da cewa abin da ba yake alayhi salatu wassalam ya hana shi ne wajen abin da ya shafi idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba idan aka tada iqamar sallah in ana cikin sallah ta farilla ce to baya halatta wani yazo ya duba ta sallah in dai ba wannan ta farilla ba amma in dai ta nafila ce to babu laifi wannan su zo su kuma su yi sallah ta farilla amma idan ya zama to sun shiga dukkaninsu sun gudi ba bayan an gama abin da suka samu tare da limami ɗin raka da ya suka samu suka tayi suka karu su kansu babu da shi wannan shi ba na'am
tambayar mata karshe ita ce ba wa abu kai na limami suke so ni in karanta da su Qur'ani
na'am
sai kuma ni ma ina so kaurancin ma mutane dan samu ni ma karanta da Qur'ani cikin wata wani Ramadan
na'am
ya kamata
to zaka kallaci ne maslaha idan maslaha bi ta hannu kamar yadda malaman usul suke faɗa shine wa in tazahir adad min masalih yuqaddamu al'a'la min masalih idan maslahohi da yawa suka yi tajurru suka lalle ka karantar da abakanka alqur'ani maslaha ce wanda take da girma saboda duk wanda ka karantar da shi harfi daya duk lokacin da ya karanta wannan harafi din za ka samu lada ne girma ta dalilin karanta wannan harafi baratana wanda ka karantar da shi aya ɗaya ko aya biyu ko aya uku to kuma sai ya zama to kai din ma kuma kana buƙatar kai karatu a matsayin ka na ɗalibi wanda ba ka haddace alƙur'ani ba ko kuma ka haddace shi kana so ka yi muraja'a kuma wannan wata ne wanda fursa ce mai girma in ka ce ka bayar da ita ga abokanka zai zama to watan ya fita kuma kai baka gurbi da karatun alqur'ani da girma ta hanyar da muraja'a to sai ka kallaci wata maslaha ta fi a idan ya zama to dalibi ne kai baka haddace alqur'ani ba za ka ga wa abokan naka su yi hakuri ka hada su da wani malami ba lallai bane sai ka za ka karanta da su saboda sai da ruwan ciki ake janyowa na rijiya lokacin da ya zama to kai ma ta ba ba kana cire cire ne shi zan lokacin za ka ga mutum ya yi karatu amma kuma ba shi da karatu mai kyau saboda ya raba lokacin shi wajen islamiyya can ya je yana karantarwa can ya je yana karantarwa can ya je yana karantarwa shi kanshi in ka tsira shi zai maka tilawa ba zai iya maka nusu ba baka ci gyaran shi ba amma kuma duk da haka ya zama malami zai ce maka makaranta biyar yake karantarwa, makaranta uku yake karantarwa, ba shi da lokacin kanshi, wanda shi ma a yanzu ɗalibi ne, bai kamata a mai da kanshi malami ba. Karatun Qur'ani yana da muhimmanci, amma lokacin da ba kai ba bai kamata ba ka mai da kanka kakai. A bakanka za ka gaya wani cewa kai ma ɗalibi ne, kada su dinga ganin cewa ka zama malami ganin kitse ne ake yi wa roba. Yau ma yanzu akwai malaminka wanda kake zuwa wajen shi karatu, sai dai za ka nema musu wajen wani malami za su iya zuwa wurin shi, shi ma malami yana da dama sai su dinga zuwa wajen shi. Amma kai dai kam ka za ka yi karatu, komai lokaci gare shi. Idan mutum yana matashi bai za a yi karatu ba, to lallai kamar yadda malamai suka ce shi ne kamar kabbara huɗu ta cewa Allah ya ji kanshi, kuma fatan wata alimin wata shababihi fakabbir alaihi arba'an mimatihi. Duk wanda koyan karatu ya kubce mishi a lokacin yana matashi, a lokacin da yau ne bai hau kanshi ba, to kamar kabar fari guda huɗu na Allah ya ji kanshi, Allah ya sa can ta yi mishi nan. Amma dai ya zama mahallacin Alƙur'ani gangariya, in ana tilawa da shi ya zauna baya jin shakka, ko ina ta faɗo kanshi zai kama, in izu-izu ake zai kama ba tare da ya sa mutane suna cewa sun gaji da gyaran da suke mishi ba, to dole sai ya kama jiki, sai ya hana idan shi barci. Karatu yana da lokaci a kama jiki, sai su waɗannan abokan a ba su haƙuri su tafi wajen wani malami. Abinda muka yi da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai, abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.